الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساتي سادوا والنوري من البركة رانا إذن كي ولهدي قوما قوت الجماد الثانية تشكر دبو إلى داريه دو الثلاثين دهدو وإن جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا بدينة دي دا شرين دا ليا قوتا hudu ta shekara 2013 miladiya. Muna cikin littafin mu na Umdatul Ahkam, muna babi da yake bayani akan al-Aiman, wato rinzuwa, rinzirinsa ko kuma rinzuwa. Hadisin mu na farko a wannan babi shine hadisi na 358، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديثنا أبي هريرة رضي الله عنه شننا داريه الحديث 58 بعد 300. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. wannan hadisi daga Abu Hurairata radiyallahu anhu ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fadi kana Sulaiman ibn Dauda. Sulaiman dan Dauda annabi ne kuma dan annabi wanda Allah ya bashi mulki da kuma annabci da kuma dukiya. Daga cikin Allah yake ya ba annabi Sulaiman abinda bai ba kowa ba daga cikin mutane. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله شيء فسخرنا له الريح تجري بأمرنا رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. الله يا باشي ملكي كما يا باشي دوكيا kuma ya bashi annabci. Shi yasa da Allah ya hada masa waɗannan abubuwa, babu wani mutum da Allah ya bashi iko da mulki irin na Sulaiman. Shi yasa annabi wata rana da ya kama shaytan yana so ya daure shi a ganshi da safe, sai shi annabi Sulaiman ya riga ya yi addu'a Allah ya bashi mulkin da bai ba kowa ba. To saboda wannan alƙawarin da Allah ya masa Sulaiman, shi yasa ba zai daure shaytan ba har yaran Madina su zo su yi wasa da shi gobe da safe, ba haka ba da ya yi masa hakali. Amma tunanin addu'an annabi Sulaiman Allah kuma ya karba, sai ya kyale shi. Saboda shi Sulaiman duka halittu da ke bayan ƙasa suna gargashin kulawansa, suna da gargashin ikonsa, kuma yana magana da su ya aike su je su kawo sakonni da yawa. Aljanu gaba ɗaya da mutane, iska ma a ƙarshe ita ce take ɗaukansa duk inda zai je. Tafiyansa na awa biyu shine tafiyar wata ɗaya, inda zai tafiya awa ɗaya zuwa biyu, don Allah ya hore masa iska. Rawahuwa shaharun wa guduwa shahar. Tafiyanta kawai da safe wata, tafiyan wata ne in za ka yi tafiya normal tafiya, da yamma tafiyanta haka wata ne. To Allah kuma ya hore masa aljanu, idan yana so a tono masa lu'ulu ko marjan ko mai a cikin ruwa, kawai zai ce aljanu ku zo ku yi aiki. Har a lokacin da ya mutu ma aljanu suna kan aiki, ya taso aiki yana gadi su suna tai, ba sun ya mutu ba ma. Don falamma farra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fi adhabin azim. Suke fadi, don Allah yake fadi: ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ya jingina da sanda yana gadi aljanu suna ta aiki, ba sai ya mutu ba. Sai lokacin da gara suka shinye sandan ya fadi, kawai suka ga ya mutu. Sai abu sai dama ya mutu, muna ta wannan aiki ya dade da mutuwa. To Allah ya bashi wannan mulki. Daga cikin abinda Allah ya bashi a lokacin da huda ya tara dabbobi gaba daya, sai ya gano ba alhuda-huda cikin dabbobin da Allah ya hore masa gaba da su ce, me ya same ni ba na ganin huda-huda? Shi ne can ceto huda-hudan in ta dawo kuwa in ba ta ba shi dalilin da ya sa ta tafi ta bari ta bar inda ake ke tare da dabbobi ba, to zai mata azaba mai tsanani ko kuma ya yanka ta. Ba da dadewa ba sai ga huda-huda ta zo, su ce ai ta je wani gari da ake kira Saba, ƙasa ne mai zaman kansa. Da ta je wurin ga abun da ta gano, ta gano wasu wata mata, wasu mutane wanda matan nan Allah ya ba ta mulki, ya ba ta kuma dukiya, ya ba ta rundununi, amma matsalar su shine yasjuduna shamsa, suna sujjada ma rana, ba Allah suke bauta ba. Kaga dabba ita kanta ta san cewa bautan Allah shine daidai. Da ta je abun da ta gano, duk wannan mulki da kuma ba shine damuwa, kawai sujjadan da ake ma rana ba Allah ba. Sai zo ya gaya ma shi alhuda, da zo da gaya ma Suleiman, ga fa na gano wasu mutane a can garin Saba'a, amma mutanen Allah ya ba wannan matan mulki, sai dai suna ma rana sujjada maimakon Allah. Sai Suleiman ya tura mutane sai a je a tabbatar da hakan, sai ce to su bari rubuta leta ya ba alhuda huda din da kai mata, shi ne innahu min Suleiman, innahu bismillahir rahmanir rahim, wallahi ta'ala alayya wa atuni muslimin. Ce rubuta ma wannan matan ne, ce maza-maza ku tattaro ku zo ku same ni anan. Matan da yake an ce tana da hikima, tana da ilimi, da ta ga wannan letan, ta ga mai irin wannan letan ba garamin mutum ba ne da zai tunkari irin mulkinta da wannan umurni kawai, sai ta tara mutanen majalisa, ce to fa ga wata leta ya zo mun daga Suleiman, kuma farkonta da sunan Allah aka bude ta. Me kuke gani ku bani shawara, kuma ga abin da yake fadi. Su majalisa suka ce mu dai kai kikin sani masu ƙarfi ne kuma masu makamai ne, kuli ba'atin shadidin, sai al'amari a wurin kiki, ga abin da zaki umurce mu kawai mu yi. Sai ta tsaya ta ce gaya musu, ba amma fa mai irin wannan abu magar mutum ba, kuma in ya shigo zo ya ce zai yaƙe mu, to ba zai iya raga mana komai ba. Shikenan Suleiman sai ya tara jama'ansa, shikenan cewa zai zo mun da gadon wannan matan kafin ma a ce mata ta zo tukuna. Aka je aka kira aka neme ta, aka ce Suleiman ce yana neman ta ta zo. To sai dai ta yi wannan tawabu din, ba ta bi a umarnin mutanenta ba, ta taso ta zo. Kafin ta zo, Suleiman ya tura a zo da gadonta ma a kawo a gabansa don ta zo ka ta ga iko irin na annabin Allah. Wani mutum ya kala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taqumu min maqam, wani mutum ifrit daga cikin aljannu sai ce ni da Suleiman cewa zai zo mun daga gadon, sai ce zan zo maka daga gadon kafin ka tashi daga majalisi, kaman zama yake na awa daya da safe kafin a wafe, ki kafin ka tashi daga nan inda kake zan zo maka daga gadon. Ta tafiya ne mai nisa ga kadin kasa da kasa, ba san ma da su a duniya ba tukuna, sai da wannan guda-guda. Shine wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarku, wani da Allah ya ba ilimi na littafi ba mala'ika ba, sai ce ni zan zo maka da gadonta kafin ka kyafta idon ma, kyaftawa ido kawai kafin ka daga idon ka ka rufe, zan zo maka da wannan gadon kawai, sai kafin ya kyafta ido sai ga gadon kawai a gaban sa. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, ce wannan falala ne bai tuna da mulkinsa ko da iko ko da yana cikin wannan daga falalan Allah ne, Allah yana goda ni in gani ko zan gode masa ko kuma zan kafirce ni'iman da yi min. Abubakar kuma a tafsirin sa na wannan aya Allah ya jigansa, ce mutumin da Allah ya ba ilimi na littafi shine wani mutum ne wanda ya san ismullahil a'zam, wanda idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ata, ya san sunan Allah mai girma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi, idan aka roki Allah da wannan sunan zai karba, idan aka masa addu'a aka neme shi da wani abu a da wannan sunan zai bayar, sai ce wannan mutumin ya san wannan shine ilimi da yake da shi na alkitabi, sai ya kawo shi to ya san ismullahil azam, sai ce wannan ismullahil azam da mutumin yayi amfani da shi shine ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram, shine yayi amfani da shi. Kaga mutumin da yake da ilimi yafi aljani akan kuma don aljanu yana maganan awa daya ne zuwa awa biyu. Amma shi da yake da yana da ilimi na Allah na sunan Allah din kyaftawan ido bai kai second biyu ba ko kawai kuka kyafta idon ka sai ga kuma gado. To shine Abubakar Gumi a tafsirin sa na wannan ayat sai Allah ya sanar da wannan mutum sunayen sa masu girma sune ya hayyu ya qayyum ya dal jalal wal ikram a tafsir suratul naml inji Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kan sabin da ya fara kenan sai to wannan mutum abin da ya sani kenan. A malamai suna faɗi a cikin sunayen Allah gaba ɗayan su sunayen ko sifofi na sunayen Allah sun kasu kashi biyu. Akwai sunayen ko sifofi da ake kiran su batiya, akwai kuma fi'iliya. To duk wata sifa zatiya tana gargashin al-hayyu, duk wata sifa kuma fi'iliya tana gargashin al-qayyum. To a sifofi na Allah waɗannan su ne jagorori don al-hayyu al-qayyum. So waɗannan su ne sunaye da suka fi girma don annabi ma ya ji wani yana roƙon Allah da waɗannan sunaye a bayansa sai ce waye yayi wannan addu'a ne ni shi. To ka roƙi Allah da sunayensa ko da sunansa wanda yake mai girma wanda in aka roƙi Allah da wannan sunan zai amsa ka roƙe shi da wannan sunan. Zai cikin kalmomin da ya amfani da shi akwai al-hayyu da kuma al-qayyum. Shine malaman tauhidi suke faɗi wannan sune sunayen ismullahi al-a'zam da annabi ya faɗa wanda idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila a'ata. Aka roƙe shi zai karɓa naka kuma ma addu'a zai karɓi wannan addu'an, zai bayar abin da aka roƙa da sunan kuma zai karɓi addu'an da aka yi da wannan sunan. To shi annabi Sulaiman daga cikin abin da Allah ya ba shi wannan mulki. To da wannan mulki ga dukiya ga annabi ita matan da ta zo an kawo gado kafin ta iso sai ta samu gado take tambayan ta haka za arshu aka yi kai mata tambayan wannan haka ne gadon kiki ta sallati sallati shi ka annahu hu kaman gado na yadda sai amfani ya tambayan da aka mata aka ta tabba da amsa dan ce haza arshi da ka ce na'am haza arshi amma yanayin tambayan haka gadon kiki zai ce eh ka kaman gado gado na ne. To da aka ce ta shiga fada na annabi Sulaiman an shimfiɗa ƙawarir irin duwatsu ɗin na wanda in baka ka ɗauka sai ka ɗauka ba ruwa a ƙarƙashin su yana tafiya ba san ba wanda bai sani ba zai ɗauka akwai wani abu a sama ya zai ɗauka ruwa ne ita da kanta da ta zo wurin sai ta zama ba ƙawayya. Da aka ce ta shigo wajen Sulaiman ɗin sai ta fara nan naɗe ɓorinta za ta shiga ruwa sai aka ce ai ba ruwa ba ne ki shiga kawai kawarir ne wanda aka shimfiɗa ta sa ƙafa ta ga haka ɗin ne ba ruwa ba ne sai take faɗi ta zalunci kanta nan ta ki sai ce ta yi imani da Sulaiman ta miƙa wuya zuwa ga Allah shine ubangijin talikai sai aka nuna mata ga fa wannan annabi ne ga mulki ga dukiya ga annabci me za ta yi da kafirci wanda babu imani tare da shi sai ta musulunta ta miƙa wuya ga Sulaiman. To shi annabi Sulaiman dan annabi Dawud alaihi assalam shi ma annabi Dawuda Allah ya bashi mulki shi kansa sai yake fadi a wannan hadisi annabi yana nazalto daga abinda aka gaya masa Allah ne yake ba annabi labari abinda ya faru kafin shi zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma alqur'ani ya kissanta mana wannan kissa din walaqad fatanna sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anaba قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. تو wannan shine sai fada la adufanna laylata ala 90 imra'atan adarin nan sai na zagaye mata 90 bimana sai yayi jima'i da mata 90 minhunna kullu imra'atin duka kowace mace kuma minhunna daga cikin su za ta haifi talidu gulaman za ta haifi ɗa namiji yi ƙatilu fi sabilillahi wanda zai yaƙi don ɗaukaka addinin Allah. Faƙila lahu sai aka gaya masa ƙul in sha Allah malaman tafsiru ka ce mala'ika sai gaya masa ƙul in sha Allahu kai faɗi in sha Allahu ɗin ba falam ya ƙul in ji annabi sallallahu alaihi wasallama don muna magana babu da yake magana ne a kan rinsuwa. Ka faɗi abu ka ce in sha Allahu ka istitna'i to ko ka rinse ba za ka yi kafara ba saboda kai istithna'i insha Allah zan yi kaza sai ba kai shi ba Allah ne bai so ba insha Allah wallahi sai na zan yi kaza ba sai ka zo kai kai istithna'i din sa to sai bai fada ba fada fa bihinna dukkan su kuma sai ya zagaya akan wannan matan a dare daya din falam talid minhunna illa imra'atun ba wanda ta haihu a cikin su sai mace guda daya wahidatun ita ma nisfa insani rabin mutum ba mutum gaba daya ba قال سيد النبي كيف دي فقال رسول الله قال ان شاء الله دا يا فدا يا شي ان شاء الله لم يهن دا بزي كفاره با كما دا يا سامو wannan abin da yake nema wa kana zalika darakan li hajati da ya fadi insha Allah da ya samu bukatun sa ta biya amma bai fadi insha Allah ba shine Allah yake fadi wa laqad fatanna Sulaiman mun fitini annabi Sulaiman din wa alqaina ala kursiyhi jasadan sai muka sanye muka jefar da jiki a kusa da kujeransa thumma ana bananta ki sai ya koma ga Allah ya gane kurinsa kaga yana daga cikin malamai suka ce mutumin nabin Allah ko waliyin Allah iyai wani abu na kuskure nan take Allah yana nuna masa wannan abun kuskure ne sai ya gano ya kuskure nan take sai ya tuba zuwa ga Allah barkatun sarki amma mu irin mu ba za ka gane ba ma kai kuskure ballantana saboda Allah ba zai nuna maka ba ballantana ka je ka tuba to mutum babban mutum wanda yake kusa da Allah da yayi wani abu wanda yake sabon Allah ne nan take Allah zai alati din sa wannan abun da kai ba sabo ne me zai yi daga nan nan da nan qala rabbi ighfir li ko kuma sai koma zuwa ga ubangijinsa nan take sai istighfari sai ya tuba yana tuba to darajarsa sai ya kara daukaka don ulaihi yubdirullahu sayiatihim hasanat sai Allah wannan mummunan sai mai dace abu mai kyau sai darajar sa ya karu haka mutanen kirki suke in kaga mutum yana yin laifi take Allah yana nuna masa wannan laifi ne to Allah yana so wannan mutum kuma yana kusa da Allah sosai an gane amma in mutum kaga yana yin laifi baya ganewa ma yana laifi sai yaya zai tuba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ce idan mutum yayi laifi sai ya tuna fa wannan abun laifi ne kuma laifi ya mahalla sai tuna yana da shi Allah din mai gafarta zunubin ya nemi gafaran Allah to Allah zai share masa wannan laifin da yake saboda take ya tuna ya san Allah ya hana kasawa ne irin dan adam yake da shi sai yayi laifin sai ya tuna da Allah ya nemi gafara to Allah zai share masa wannan to amma mutum yayi abu bai ma sai yayi laifin ba ko kuma bai ma yadda wannan abun laifi bane to kaga wannan shine hasari yasa sai malamai suka ce al'ada ko kuma aiki na yau da kullun na annabawa ko na mutanen kirki yakan zama ibada kamar yadda ibada na mutane gafalallu yakan zama al'ada an gane mutum wani zai zo sallah sallan sa kan al'ada ne kawai don ya tashi ya ga a gidansu ana sallah to yanayin yadda ya taso kawai ya samu ana yi haka zai zo ba abin da za ta kara mishi a wurin Allah ibadansa ta zama al'ada al'ada wani ta zama ibada saboda yanayin yadda yake a wurin Allah madaukakin sarki kaga nan aikin da yake yi a da yace zai yi nan jima'i ne ce zai yi da matansa kaga zai biya shi awansa su ma ya biya musu an gane ya katange zai katange kansa amma aikin kuma sai ya hada shi da me yasa zai yi wannan saboda kishi ya so su ya samu yaya da za su yaki don daukaka addinin Allah to wannan abun har ma ya mantar da shi fadin insha Allah ina ga tunda aikin Allah za a yi ma ba sai ce insha Allah ba sai ka nuna masa wannan abun ma kansa laifi ne rashin fadin insha Allah da bai yi ba sai Allah ya jarrabe shi ta ki sai ya nuna masa nan take kuma sai gane yayi kuskure ko kalman da ke biyo gaba qala rabbi ighfirli tunda ya gano ya kuskure sai rabbi ighfirli ya Allah ka gafarta mu wa habli kuma ka bani mulka wani mulki la yambagi li ahadin min ba'di wanda baka ba kowa a bayana ba daga nan ne Allah sai bashi wa'annan abubuwa da muka ambata a baya daga nan fasakharna lahu riha tajri bi amri tunda ya gane yayi kuskure kuma ya tuban ma Allah har ya nemi gafara Allah sai gafarta mishi to Allah ka bani wani mulkin da baka ba kowa ba Allah zai karbi abin sa sai bashi wa'annan mulki an gane to kenan mutum yayi laifi ya gano wannan abin da yake ne wannan hadisi ke nuni kenan har Allah ya sa ya gane da shi to Allah yana son wannan mutum take kuma in ya tuba to Allah zai karbi wannan tuban ya gafarta wannan zunubi ya kara daga darajarsa kamar yadda ya kara daraja daga darajar shi Sulaiman annabin Allah tunda da bai fadi insha Allah ba ya gano nan take sai ya koma ma Allah madaukakin sarki ya nemi gafara Allah sai gafarta mai to sai ba shi wasu abu maimako wannan abubuwan da ya rasa din an gane ya ka hore mai dabbobi aljannu duk halittu har tururuwa yana jin maganganun su ganan abubuwa da ido baya iya gani yana jin maganganun su tsuntsaye duka suna karkashin control din sa dabbobi gaba daya aljanu gaba daya yana son ruwa a haka mai ruwa ba ma ruwa ruwa irin na bohol na can karkashin kasa sai nemo aljanu ba abinda nake so ku yi mu ruwa karkashin kasa nake so ba wannan na kusa kusa ba sai su yi ta yi haka to kaga wanda saboda irin wannan abubuwa da yayi ada ai da yayi ya gane kuma ya koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya sake daga darajarsa in ka duba madarijus salikin na ibn al-qayyim ya kawo irin wannan maganganu ce mutane sun kasu kashi kashi akwai wanda in yayi zunubi ya gane yayi zunubi ya tuba darajarsa zai ƙara dagawa saboda nan take ne ya gano yayi zunubi kuma ya tuban ma Allah to sai kankare wannan zunubi sai a maida shi ma aiki mai kyau shikenan kaga darajarsa ya karu kenan a wurin Allah sai Allah ya ƙara soci saboda dama mutun ne ba masumi ba to ya saba wa ubangijinsa kuma sai ya gano nan take sai ya tuba to tunda haka ne Allah kuma yana farin ciki da mutumin da ya tuba tunda ya tuba daga wannan laifin shikenan sai ya ƙara daga darajarsa nan take to sai ce laifin mutum ordinary na yau da kullum ba daya bane da mutumin da yake akwai wani laifi da wani zai yi ma laifin ma ba za a rubuta mai laifi ba saboda matsayinsa a wurin Allah madaukakin sarki an gane saboda yanayin yadda yake a wurin Allah ko kuma da yayi an rubuta da ya tuba sai a share wani kuwa sai yayi ta tuba daya biyu uku hudu biyar kafin saboda shi ma yanayinsa tsakaninsa da Allah madaukakin sarki kaga annabi Sulaiman kalma da ya kawai ya fara rabbiki turli ko sai ƙara wa habli daga nan kawai yana ce a gafarta mai sai shi da kuma ka ƙara mu wata baiwa wanda ba za ka ba kowa ba a bayan ƙasa an ba su kuma nan take kuma abinda yayi laifi saba ma Allah ne kamar da yafi zai yi kaza bai fadi insha Allah ba kawai kalman da ya manta yanzu mu abubuwa na muke cewa za mu yi ba za mu yi insha Allah ba waya ka taba alatin din sa na bu laifi ne har ma ya tuba eh kaga matsayin mu ba irin na annabi Sulaiman bane sai kaga mutum ya aikata haramun bai ma san ya aikata haramun ba ma yana tafiya abin sa kuma bai ma kula ba ma bai ma lura ba ma haramu ne ballantana sai ya tuba amma kaga fadin insha Allah ne kawai da bai yi ba aka nuna masa saboda matsayinsa a wurin Allah ba a barin su da dan laifi ko kadan su yi minti biyar da shi annabi Musa lokacin da ya kai ma wani nushi yana gama da shi sai qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillum mubin fastaghfara rabbahu faghfara la take mutum fa ya kace ba tare da Allah ya umurce shi ba sai ce wannan aikin shedan ne shedan maki ne kuma mai mabayyanin maki ga mutum nan take sai ne mai Allah gafara mai Allah yake faghfara la sai Allah ya gafarta masa annabi adam haka wa asa adam rabbuhu faghawa ko nan take kuma taba alaihi ko sai ya tuba ma Allah Allah sai ya karbi tubansa don qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin fataba alayhi nan take Allah sai ya fada a ayar sai ya karbi tubansa nan take bai kara wasu mintoci da wannan laifi saboda matsayin sa a wurin Allah madaukakin sarki suna yi to in kaga kenan mutun yana kai laifi bai ma gane ya laifi akwai hatsari kenan ko kuma yana yin laifi abubuwan sa kullun suna tafiya daidai akwai hatsari kenan masoyin Allah yana yin laifi Allah zai nuna masa wannan sai jarabe shi da wani abu sai ya tuna ab laifin da nayi ne hakira sai ya zauna ya tuba to masoyin Allah kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum Allah ya so mutane sai ya jarabe su to akan laifin kukan su kenan daga nan sai su tuba shikenan sai ya zama ba su laifi tsakanin su da Allah madaukakin sarki saboda tun tuba daga wannan laifin daga jaraban da Allah ya musu sun gano to sun tuba kishine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi annabi dauda law qala in sha annabi sulaiman law qala in sha allah da ya fadi wannan kalma lam yahnaf da bazai wannan kafara ba kuma da wannan abun bai samu ba da wa kana zalika darakan li hajati da shine abinda zai sa ya samu wannan bukata ta shi don shi hamata ne ta kai shi wannan magana tana sa ya samu yaya masu yawa da za su hau dawaki su je su yi jihadi don daukar kalman Allah to wannan abun shi ya tashi kawai ya faɗi wannan kalma sai a daren nan sai na zagaye mata su sai kuma dukkan su za su yi ɗanan ƴaƴa mazaje wanda za su yi jihadi don dauka addinin Allah to sai bai faɗi insha Allah ba to sai kuma bai samu bukatunsa ba amma irin mu da ni da kai muka faɗi haka dan Allah zai yaba bukatun mu ko mu faɗi insha Allah mu samu ko sai ya rage mana zunubin da muka yi ba mu faɗi insha Allah mu je mu tarar da jawarin Allah saboda matsayin mu ba irin na Annabi Sulaiman ba matsayin mu da irin na waliyan Allah ba da yayi laifi nan take za a nuna mai laifi ne duk ya tuba ya zama ba wani abu ya ta zurin Allah ba wani abu tsakanin sa shine ma'anan waliyin Allah kenan da ya roki Allah to Allah zai bashi saboda babu wani laifi tsakanin sa da Allah shi yasa idan mutum akwai zunubi da ke tsakanin shi da Allah zai iya tarokon Allah Allah ba zai karba ba maimakon Allah ya karba sai dinga kan kare zunubansa kaman haka abin yake abubuwa ne daya kan wani daya kan daya kana so ka dauko na ƙasa sai ka daga na sama na biye da shi ne kafin ka dauko abin da kake so ka dauka haka zunubi yake tsakanin mutum da addu'o'in da yake yi don karo ya Allah ya baka abu wannan ibada addu'an da kai ibada ne kai ibada kuma ba ta tafiya haka kawai ba akwai lada ko to idan kai waliyin Allah ne baka da wani laifi tsakaninka da Allah kalma daya zaka yi amfani da ita Allah ya baka abin da kake so kalma daya zaka yi amfani da ita Allah ya yaye maka amma akwai laifi tsakaninka da Allah maimakon a karbi wannan bukatan addu'an da kai a bakka da laifin gobe a kama ka da shi Allah bai haka in kai addu'a sai kan kare laifin wannan addu'an yanzu har yanzu zai bukatan kana nan in ka sake addu'a in akwai wani laifi sai ya sake share maka shi in ka sake addu'a haka har ka kai ga bukatan ka in baka sake yin wani laifi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته منين كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تعالى ولا إن سألني كاغني أبنى كيسا في الدوتين إن باوا يا زمهاتا الله سيدي ينسوا ولا إن سألني والله يروكين لأوتينه زنباشي ولا إن استعاذني إياني مطريدني لو إذنه والله زنفريشي to annabawa haka suke a wurin Allah kalma daya suke yi Allah ya karba annabi nuhu haka kalma daya yayi rabbi la tazar ala rabb min al kafirin dayaran innaka in tazarhu yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara shikenan Allah shi to je kai aikata kawai kai samu kole kole kai inda zaka zai tunda ka roki a halakar da su to ga hanyar da zan bi in halakar da su kai kuma ga yadda zaka yi tsira kalman dai amfani da ita kawai kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba wani bawan Allah ya cigo ya ce ya Rasulullah fari yayi yawa mutane suna mutuwa dabbobi suna mutuwa hanyoyi sun yanke ba zirga-zirga saboda babu ruwa ka roki Allah ya saukar mana da ruwa anan cikin mimbari azan ya yanke huduba ya daga hannunsa Allahumma agitna marwayatun hadisi ce kowannen mu a ranar ya fita masallaci ya koma gidansa a jike kafin mu gama kafin annabi sauka hannunsa kawai sai muka ga babu rana sai gira gida sai aka fara ruwa da aka fara shi ba a yinke shi ba har sati mai zuwa juma'a sai mutum ya sake dawowa kuma yace yanzu Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa yayi yawa ka roki Allah ya sauƙaƙe mana annabi kuma ya daga hannunsa ya Allah hawalaina la alaina yanzu alhamdulillah mun gode ya Allah ka kai can gindin itatuwa da kori ka abin nan mun gode ruwa ya ishe mu mai albarka mun gode je Jabir na ga shi roto hadisi ce dama ba ma gani akwai jabal da ake kira Jabalu Sira shine anan masajidu Sab'a wannan dutsen da ke wurin ce ba ma gani shi sai ga dutsen yanzu kuma ya bayyana rana ranan mun tafi gida a cikin rana kwana bakwai takwas kenan ana ta ruwa wadattuwa kalma daya annabi ya amfani da ita saboda ya kai matuƙa na muhsini ya kai matuƙa a wurin Allah wanda ke sarki bai da wani laifi tsakaninsa da Allah Allah kuma yace in baka da laifi tsakaninka da shi in karo da shi zai karba maka in kaga bai karba maka ba ka gode ma Allah da ya baka dama ma karo da shi wani zunubi ne aka jare maka shi sai ka sake gobe kun gane in ba aka karba ba ka sake gode masa ya sake baka dama akwai sura sai ka sake haka haka har ka kai ga bukatunka wannan shine abin da wannan hadisi yake nuna mana kenan a maganan bayin Allah idan suka yi abu take Allah yake nuna musu abu kuma su kansu Allah yana nuna musu suka yi laifi tsakanin su da Allah amma ba ta dogewa a wannan laifin saboda Allah zai nuna musu saboda matsayin su nan take a wurin Allah madauki sarki to duk wanda ya zama haka ka zai zama da yayi laifi dan karen shikenan sai za mutumin nan da ake kira Jurai dinnan da wani yayi man uwar sa laifi take Allah ya nuna masa ko wanda aka ce yayi bin har ka zo aka kona masa abun nan saboda ya tuba akan laifin da yi saboda bawan Allah ne ra'id ne an gane to wannan shine abinda hadisi ke nuna mana hadisi mu na gaba an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man khalafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha mala imri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alayhi ghadban wa nazalat إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية وأن حديثي تك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدي من هلف على يمين صبر دون ليرن سوى أكوة رزوى تقريا تفاجرش كما يعطون أن أبو قريان يكي يرنس دجنجن yaqtatiu biha mala imri'in muslimin don kawai ya samu dukiyan wani musulmi don ya ci haƙi wani musulmi ya rantsa huwa fiha fajirun kuma da gangan yayi wannan rantsuwan sa'annan kuma akan ƙarya shine ma'anan fajirun an laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban zai haɗu da Allah a ranar kiyama Allah yana fushi da shi kaga duk Allah yake fushi da shi kenan ba magana rahaman Allah a tare da shi to kaga wannan hadisi shi ma abin da yake nuni daga nan sai wannan aya ta sauka innal ladina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim lalle masu sayan duniya kudi dan kadan garin zuwa su rantsa da sunan Allah madaukakin sarki basu damu ba wajen za su samu dukiya kawai to waɗannan su sani ba su da rabo a lahira shine abin da aya take magana kenan wannan hadisi yana nuna kenan mutum bai kamata yi wasa da sunan Allah ba ko ya rantsa da Allah ba akan ƙarya don samun wata dukiya wanda ya sani zai iya samu yayi wannan rantsuwa sannan wanda ya haka din Allah zai haɗu da Allah a ranar kiyama Allah yana fushi da shi wanda kuma Allah ya fushi da shi ba maganar rahama a tare da shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kenan akwai tabbatar da sifa na fushi a wurin Allah madaukakin sarki ani da magana ne na tauhidi kunda annabi ya fara kuma to Allah ke ne yana fushi da wasu mutane shine ghayril maghdubi alaihim waladhdallin aywa alquran sai ce ulaika ghadiba Allah alaihim wannan Allah yayi fushi da su to kaga Allah ke ne yana fushi da mutanen da suka saba masa da gangan to ran kiyama za su haɗu da Allah ko kai a ce wani mutabba mutum yana fushi da kai ai mutum za a ce ya shiga uku ballantana Allah a ranar kiyama wanda shi kadai ake neman rahamansa kuma yana fushi da mutum za ka ga mafi yawa laifukan da ake magana Allah yana fushi da su manya-manyan laifuka ne wanda ake kiransu manya daga cikin alkaba'ir ɗin to kaga kenan rantsuwa a kan ƙarya don cin dukiyar wani mutum ko haƙi wani mutum to haramun ne ba kuma kabira ne daga cikin manya-manyan laifuka ba a gafarta sai da tuba ta gaske don kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba sai in ya tuba bai yi ma maganar tuba ba anan a hadisi amma dai malamai sun ce in ya tuba shi ke amma nan yana nuna hadisi in dai da gangaye dai ya karka dukiyar wani musulmi ya yi rantsuwa to ba maka wata Allah ya yi shi da shi to abinda hadisi ke nuni kenan a zahirin hadisi ko haka ne to kaga kenan akwai hadari a abu amma malamai suka ce in har ya gano kuren sai ya tuba tuba ta gaske ya mai da haƙƙi to Allah zai iya yafe masa amma in bai maida ba to zai iya haduwa da Allah a ranar kiyama din kuma Allah yana mushi da shi yana daga cikin abinda Allah bai gafarta ma wani haƙƙin wani na mutum shi yasa laifi tsakanin mutum da Allah akwai sauri saboda lokacin da kai niyya zaka tuba ka tuba tsakaninka da Allah da gaske Allah zai yafe amma akwai haƙƙin wani fa to sai an maida wannan haƙƙi din daga cikin shurut na tuba din maida haƙƙi ga mai haƙƙi idan akwai haƙƙin mutum in ba haka ba Allah ba zai yafe ba hadisi Abu Huraira wanda yake cikin muslim yake tabbatar da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai bayar su atadaruna manil muflis kun so wanda yake hasararre tababbe wanda bai da komi fallatacce sai suka ce su a wurin su wanda bai da dukiya, wanda bai da dinari ko zin ko kobo ɗaya kawai shine haka sanin ce ba wannan ba. Mutumin da zai zo a lahira yayi sallah, yayi azumi, yayi zakka, yayi sadaka, yayi hajji, duk wani aikin alheri yayi, za a ɗauko lada waɗannan ayyukan su a baki, zai miƙe kawai ya wuce aljanna. Sai mutane su biyo bayan sai ai akwai haƙƙin mu a kansa. Annabi ce ya ci dukiya wani, ya zubar da jinin wani, ya ci mutuncin wani, ya kashe wani, iri waɗannan abubuwa shikenan sai su yi layi, a ɗauko sallah a ba wannan, a ɗauko duk ayyukan alherin da ya yi, sai a dinga biyan mutane da su. Don shi ne annabi ce mutum ya yi ƙoƙari ya kuɓuta daga haƙƙi kafin a je ranar da babu dinari babu azurfa. Ayyuka nagari ne ko munana, ko dai ayyukan nagari a ɗauka a ba wani, ko munanan ayyukan wani a ɗauko a lafta maka. Annabi ce don waɗannan ayyukansa suka ƙare ba a gama biyan su ba, sai ɗauko zunubansu sai a lafta masa, sai a ture shi wuta, su kuma ce ku ƙara gaba ku je aljanna. Ya ce wannan shi ne al-muflis fi ummati. To kaga kenan inda ana yafe haƙƙi irin wannan mutum ba za a yi mishi komai, saboda duk wani aikin alheri yana da shi, an ba shi ladan kawai ya guje aljanna. Amma akwai haƙƙin mutane a kan wannan malam, suka ce haƙƙi wani Allah bai yafewa sai an biya. Shi yasa ake neman a biya ɗin, a yafe kafin a tafi ran da babu dinari babu azurfa, aiki nagari ko mummunan aiki. Shi yasa ko kafiri mutum ci haƙƙinsa a can inda yake ƙarƙashin wuta, zai ce za ka kai masa, tunda kai ne ka je ka ɗauko, ba zai ce a ce ya fito wai same ka aljanna, saboda shi ba zai shiga aljanna ba. To za a kai miki a can, kai masa wannan shi ne wannan laifin da mutum ya an hana shi dukiyar wani, sai a ƙona shi kafin ya kai masa. Kila yana darkul asfal minan nari, sai ke sai ya wuce su amana da Fir'auna, zai samu shi ta in zai dawo su Fir'auna, shi ba mu yadda ba, ba ta nan ba, zai rika ne shi wata hanya. To kaga abun akwai hatsari sosai, ko dukiya da ba musulmi ba, mutum kada yadda ta same shi da haƙƙin wani mutum in ba tare da san ransa ba. To wannan abinda wannan hadisi ke nuna mana kenan, cin dukiyar mutane da ƙarya da rantsuwa haramun ne, kuma babban laifi ne wanda Allah ba zai iya yafe shi ba sai an yi tuba na gaske. A hadisin mu na gaba wannan babi, shi ma kaman wancan din hadisai ne guda biyu masu kama da juna. An Ash'as bin Qais, shi Ash'as bin Qais sunansa, Ash'as bin Qais bin Ma'ad Yathrib al-Kindi Abu Muhammad, ya rasu a shekara ta 40, yana da shekara 63 a bayan hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 40 ya rasu. Kenan bayan annabi ya yi shekara nawa kenan, 30 ko bayan hijira, ko bayan rasu annabi kai shekara 30 kenan, tunda annabi ya rasu a hijira tana da shekara 10, shi kuma ya yi shekara ta 40. Yake faɗi kana baini wa baina rajulin kusumatun fi bi'ri, ce tsakanina da wani mutum akwai rigima tsakanina da shi akan wata rijiya. Fakasamna ila rasulillahi, sai muka kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, kusuman mu har ta kai mu gaban annabi, muka je ya warware mana. Faƙala rasulullah, sai annabi ke gaya mana, ni da na ce kila rijiyan tawa ne, sai annabi ce shahidaka au yaminu, ce ka kawo shaida cewa wannan rijiyan ta tafi, ko kuma shi ya rantsi cewa ta ci ce. Shi ne hadisi albayyinatu ala almudda'i ko wal yaminu ala man ankara. Albayyinatu shaidu akan wanda ya da'awa, wannan sansin nawa ne. Malam su ce a'a ba nawa ba ne, naci ne. To yana nuna ni ne almudda'i, yanzu ni zan kawo shaida, murtala sai mun shaida, na nawa ne. In ba ni da shaida sai ya to kai mun san yanzu karinsa na ta ne, sai ya rantsuwa shi kenan, sai ya tafi da kayansa in ba ni da shaida. Sai in ya kasa rantsuwa, to sai dawo da rantsuwa kai na ni ma yanzu, tunda shi yanzu bai rantsa ba, an ba shi dama, ni na wan kawo shaidu. In ba ni da shaidu sai ce to je rantsi, to in bai rantsa ba to ni daga nan sai in ka dawo mun da rantsuwa, ko da na je ya yi mun kaza ina bin sa 2000, sai ce mun tun kawo shaida ina bin sa 2000. In ban kawo shaida ba shi kuma ce ba na bin sai ce to ba kai kuma ka rantsa ba ya bin ka 2000. Iya kasa rantsuwa sai ya sake dawo da rantsuwan kai na yanzu, ni in rantsuwa akwai 2000 na a kansa in karbi kayana, in na rantsa shi kenan sai in karbi kayana. Daga baya ko da rantsa ba za a yarda ba, shi da lokacin da aka ba shi dama ya kubutar da kansa ya ki, ya nuna kenan akwai wani abu. shine ma'anar wannan hadisi sai annabi ke gaya masa shahidaka aw yaminu shaidunka da za su tabbatar da wannan naka ne ko kuma rantsuwanka in baka da shaidu sai mutum yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halifu wala yubali wannan mutum ai zai yi rantsuwa bai damu ba ya rasulullah kamar irin mutane ne kawai in dai kudi ne to shi kawai kai ko duniyan gaba daya za a dora mai zai dauka shi gani in dai zai samu kudi ya sa aljihunsa ba abin da ya dame shi ko akwai mutane da suke sun kware a wannan har yanzu an san su za su tsaya a wuraren da ake shari'u su shaida ake kiransu kudi ake ba su zai rantsuwa ai filin nan na wani ne ko kaza ne a dan ba su wani abu akwai irin su akwai wani kuma ya karbi bashinka to shikenan fa sai dai ku je inda za ku je kawai shi duk zai ce bai baka bashi komai ba kuma ya san ya karba akwai irin su da yawa wanda su haƙi wani a wurin su ba damuwa bane abinda bai zo hannunsu ba kamar misali da baba ya mana kwanaki ce wani yana zaune da wani wai ya bugo masa biya shi ba ce shi ya ce ya gaya masa kada bai sake biyan bashi ya yi masa addu'a to kaga irin wannan mutum yanzu ya sake kai da shi dubu ɗari biyar zo ya karɓa na wani to shi kenan shi baya biyan bashi daga dubu ɗari biyar zuwa kasa baya biya shi ya riga ya gaya masa daina ma biyan bashi ba ta lokaci. Kaga wannan ya karba duk abin da zai yi kaga wannan zu irin tsuwa zai iya yi to sai je dan bashi dubu ishirin ko dubu ɗari a cikin dubu ɗari biyar shi ya yi mai addu'a shi kenan jin kudin mutane kaga irin wannan akwai ya zarfi a fannin to wannan kamar sai mutum yake gaya ma annabi ai zai yi rantsuwa bai damu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsuwa kan wata rantsuwa ta gariya don ya karɓe dukiyar wani ko don ya mallaki haƙƙin wani to zai haɗu da Allah, Allah yana haushi da shi kamar wancan hadisi shine ma'anan hadisan guda biyu dukkansu suna nunawa rantsuwa da Allah akan ƙarya haramun ne babban laifi ne kuma musamman in har ya haɗu da haƙƙin mutum wani ya fi zama hatsari kuma to kuma yana da shin yaminul ghamus wanda kafara ba ta kankare wannan rantsuwa saboda yanzu ya san ƙarya yake yi yayi ne kawai don ya karɓi haƙƙin wani to da waɗannan hadisan su ne suke nuna mana nau'i na uku na rantsuwa da muka yi bayanin su laghawul yamin da kuma yaminu al-ghamus din shine wannan kenan da gangan ya san ƙarya yake yi wannan hanset din ba naci bane yace naci ne shikenan to kaga wannan shine ba maganan kafara wannan to ai kafaran mai ya san da gangan ƙarya yake ba naci ba don ya karbi haddu wani yayi ma wa kafara kaga bai ga girman Allah bane shi yasa ya rantsa da Allah hanin da Allah ya hana ka kwashe dukiyar wani da gangan duka bai gansu ba to yanzu zai dawo shi zai kafara na me inda ya san zai kafara ai da ba zai iya rantsuwa da Allah ba to zalla shi kafaran ma baya so ya bacci da wannan laifin ya hadu da Allah madauki sarki tunda duniya yake so ko sai Allah ya bacci da wannan abun din shikenan wannan shine karshen karatunmu ne insha Allah.